Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ni ne Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau Asabar 7 ga watan Maris shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga babban dauke da kanin labarai.
Kungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ta da Amurka ba ta tabo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban da doka ta amince da shi a Afghanistan, tana kuma mai cewa shugaban ya himmanta wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rundunar kasashen waje sun gama ayyukansu kuma sun fice a kasar. Yayin da ake tsaka da neman mafita akan yaki da cutar coronavirus a nan Amurka, kuma da shirin fara gudanar da yaki neman zabe, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da garan bawu na wani babban ma'aikaci a fadar White House. Bayan haka, hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da bukatar tara dala miliyan 621 domin taimakawa yan gudun hijira miliyan 1 da suka arce daga kasar demokratiyyar jamhuriyar Congo.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji irin matakan da hukumomin kasar Kamaru suke dauka bayan samun bullar cutar coronavirus.
Tun airport idan ka iso akwai injuna, akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum.
A Najeriya kuwa shugabannin kungiyoyin addinai ne suka yi kira da dauki matakai don magance matsalar tsaro da ta addabi kasar. Muna tafa da ƙarin bayani sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri yake gabatarwa. Sannan muna tafa da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, bari mu fara kawo muku labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiyarta da Amurka ba ta tabo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban da doka ta amince da shi a Afghanistan ba. Tana mai cewa shugaban ya himmanta wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rundunar kasashen waje sun gama ayyukan sun fice kasar. Sanarwar Taliban ta bayan nan ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban din wanda aka kulla a kasar Qatar a makon da ya gabata. Sanarwar na zuwa wuni guda ne bayan da wata kafar yada labarai a nan Amurka ta ce gwamnatin Amurka ta tattara wasu bayanan sirri cewa kungiyar ta 'yan ta'adda ba ta da niyyar cika alƙawarin da ta yi a yarjejeniyar zaman lafiyar a ranar 29 ga watan Fabrairu. Wata sanarwa da Taliban ta fitar a yau Asabar ta hakikance cewa yayin da shugabanta Mullah Haibatullah Akuzaza yayin da ya kasance babu wani kuma da doka zata ko kuma doka ta amince da shi ya zama shugaba a kasar Afghanistan. Sanarwar ta ce shekaru 19 da aka kwashe ana dauki ba dadi da dakarun kasashen waje a wannan yakin jihadi karkashin mulkin babban sarkin nasu. Kawo hakan ko bai kawo karshen ayyukan soji, wato da aka kawo karshen ayyukan soji na kasashen waje, kuma hakan bai nuna mulkin nashi ya zo karshe ba. Tana mai nuni da wannan yarjejeniya da suka kulla a makon da ya gabata da Amurka. Mutane biyu sun mutu a jihar Florida sakamakon coronavirus a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar jihar da yammacin jiya Juma'a. Ma'aikatar ta ce mutane biyun suna da sun yi balaguro zuwa kasashen waje a cikin wannan lokaci. Hukumomin jihar sun gano wasu mutane biyu da akwai yiwuwar suna dauke da cutar coronavirus a gunduman Broward. Jama'an Amurka sun ce an gano mutane 21 da ke cikin jirgin ruwan yawon shakatawa da ke gabar tekun jihar California dauke da coronavirus, yayin da adadin mutane da suka kamu da cutar a duniya suka kai 100,000. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana aiki tare da hukumomin California yanda za su dauke jirgin ruwan zuwa na yawon shakatawa mai suna Grand Princess zuwa wata tashar da babu hada-hadar mutane domin gudanar da gwaji akan fasinjoji 3,500 da suke cikin jirgin. An gudanar da wani gwaji na farko a kan mutane 49 da ke cikin jirgin bayan da jirgin soji mai saukar ungulu ya sauke kayan da ake gwajin a cikin jirgin ruwan. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da bukatar tara dala miliyan 621 domin taimakawa yan gudun hijira miliyan 1 da suka arce daga tashin hankalin demokratiyyar jamhuriyar Congo zuwa makwabtanta domin tsira da rayuwarsu. lamarin ayyukan taimako a Congo na ci gaba da tabarbarewa da kuma zama mafi muni da dadewa a nahiyar Afirka. Kwarin gwiwar da aka samu na kwanciyar hankali lamarin da yanzu ya canja. Lamarin da ake ciki a yankin gabashin kasar ya yi matukar muni. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce lamarin tsaro da ayyukan taimako na kara tabarbarewa. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira Baba Baloch ya ce dubban sabbin 'yan gudun hijira suna arcewa kan iyakokin kasar domin kaucewa rikicin fadar 'yan bindiga da kuma tashin hankali tsakanin unguwanni.
Since the beginning of 2019 we have seen around
yace tun daga farkon shekarar 2019 mun samu kimanin yan gudun hijira 100 da suke neman mafaka a kasashe makwabta wasu 40 a cikin watanni uku da suka shude sun fara shigowa ne tun daga cikin watan Disamba.
Madalla, kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu duba taskar rahotanninmu inda a karan farko gwamnatin Kamaru ta sanar da cewa an samu bullar cutar coronavirus a cikin kasar. Cutar da ta samo asali ne daga kasar China da take ta yaduwa a fadin duniya. Kasar da ta zama ta 90 a cikin jerin kasashen duniya da aka samu bullar cutar. Ministan lafiyar kasar ya ce wanda aka gano yana dauke da cutar dan kasan Faransa ne da ya shigo ta filin jirgin saman Yaounde inda tuni aka killace shi a wani asibiti da ke babban birnin kasar. Muhammad Awal Garba gare ka.
Tun sai da dazunan kuma an sake samu wata mace guda ɗaya tilo mai dauke da cutar ta coronavirus wanda suka yi mu'amala da dan kasan Faransa tare. Ministan cikin jawabin da ya yi wa manema labarai a Benin Idwala yace
la fiche qu'il a dû remplir lorsqu'il a
yace da mace sai labarin shigowar wannan mutum amma sun bi shi ne sannu a hankali da musu samu an da yake kana ana ci gaba da binciken kwakwaf ko zakulo waɗanda ya yi mu'amala da su a kasar Kamaru.
Sommes déployés sur l'ensemble du territoire national.
Daya biyar daya supli duk mai dauke da wannan cutar sai kokari ya kira wannan lambar cikin gaggawa domin a bashi kulawa jami'in hulɗa da jama'a na hukumar lafiya na kasar Kamaru. Alhaji Mamadu Jibo ya yi mun karin haske.
Asalin kowa ne a wannan magana in haka gaskiya ne yanzu ma haka muna na a cikin shanin bincike an samu wato wani bafaranshe wanda ya taso ya zo daga kasar Faransa an kama wannan cutar coronavirus a jikin shi. Kasan cewa gwamnati ta dauki tsaro, gwamnati ta dauki matakai tun airport idan ka iso akwai injuna akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum.
Gwamnatin kasar ta sanya waɗansu na'urori na tantance masu shiga kasar ta Kamaru a tashan jirgin sama na Benin Yaounde da kuma na Douala wanda kasan Korea ta Kudu ta ba wa kasar kyauta. Na yi hira da Malam Bulaji Ganaune Bajiyau ba.
Ministan lafiya da shi da gwamnan Douala duk sun tafi airport sun sassaka waɗannan mashukan duk waɗannan ayyukan din. Sun saka su gabaki daya. Mutanen kasan Korea su suka ba ma Kamaru wannan afaren din suka sassaka sun saka birnin Yaounde da birnin Douala. Mun gansu gabaki daya da suka saka.
Dr. Adamu Kasim likita ne a babban asibitin Birnin Yaounde ya mini karin hasi kan yanda za a yi a kare kai daga kamuwa da wannan cuta ta coronavirus.
Coronavirus da kuke jin nan ba virus ne, kwaron nan ba kwaro bane da yake nan yanzu. Shi wannan kwaro ido bai gane shi sai ake kiran shi virus, wato virus ido ba zai gani ba. Microscope ma da muke duba jini a laboratory ko a gurin duk da muke duba jini da su fitsari ba zai gani ba. Shi electronic microscope wato wanda yake ganin kwari wanda suke nan kanana da ido bai gane. Wannan kwari suna nan ba wai ba su nan bane, suna nan a jikin dabbobi ba yau ba. Suna kawo ma dabbobi, suna samun mura, suna samun zazzabi da kanana-kanana abu. Amma da sabon abin da ya fito yanzu shine ake kira novo coronavirus. Ana kiran shi novo coronavirus 19 nan wato shi farin shi a jikin kule a jikin ragumi ana fara samun wa'annan farin din. Daga nan ne ya fita ya taba mutane.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
yayin da ake tsaka da neman mafita a yaki da ake yi da cutar coronavirus da kuma shirin fara gudanar da yakin neman zaɓe. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da garan bawul na wani babban ma'aikaci a fadar White House dan majalisar wakilai daga jihar North Carolina Mark Meadow. Yanzu shi ne sabon shugaban ma'aikata a fadar White House da ya maye gurbin Mulvaney wanda ya yi aiki a matsayin na wucin gadi tsawon shekara guda. Shugaban da ya sanar da wannan sauyin a wani sakon Twitter a jiya Juma'a ya ce Mulvaney ya shine zai zama wakilin Amurka na musamman a North Ireland. Meadow da ya zama dan majalisar wakilai sau hudu ya kasance mai goyon bayan Trump kuma shine ya mara Trump baya a shari'ar da aka yi na tsige shi a majalisar wakilai. Trump ya faɗa a wani sakon Twitter yana cewa ya dade da sanin Mark kana alaka tsakaninsu kuma na da matukar inganci. Daga ƙarshe jama'a a Afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 32 kuma aka raunata wasu 60 bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani taro wanda ya samu halartar manyan 'yan siyasa bangaren 'yan adawa a Kabul. Shaidu sun ce maharan sun buɗe wuta ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Kalim Khalil yake gabatar da jawabinsa a wajen taron. An shirya taron ne domin tunawa da mutuwar wani fitaccen ɗan siyasa kabila Hazara na ɓangaren 'yan shi'a marasa rinjaye. Taron wanda ake nuna shi kai tsaye a talbijin ya nuna lokacin da Khalil ke jawabi wanda ya arce yana neman mafaka tare da wasu jama'a a lokacin da maharan suka buɗe wuta daga wani gini da ake kan ginawa. Rahotanni sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara. An kuma nuna fargaba mai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru sai dai ma'aikatar cikin gida Afghanistan ta ce jami'an tsaro na ƙasar sun yi artabu da 'yan bindigan kuma sun kashe su.
To madalla gaida Babu Yakub Bankeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da matsalar tsaro take ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a Najeriya, wanda da wuya a wayi gari baka ji an ce an kai hari ko an sace wani ba, a wata sanarwar bayan taro da gwamnonin Arewa maso gabashin ƙasar suka yi a makon da ya gabata, sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ɗauki matakan kare al'umma, musamman mutanen yankin jihohinsu da matsalar Boko Haram da satar mutane ta addabe su. Su ma shugabannin ƙungiyoyin addinai sun yi kira da a ɗauki matakai don magance wannan matsalar. Ibrahim Abdulaziz Gareka.
Tuni wasu jihohi a Najeriya suka kaddamar da rundunoni na musamman domin yaƙi da ɓata gari. Ga masana irinsu ASP Yakubu Sule, da ke zama tsohon jami'in tsaro, ya ce dole gwamnatocin jihohi su taya tsaye su mara wa 'yan sa kai domin magance wannan matsalar.
Idan ka duba Najeriya ta munce yau ta gurbace. In ka zauna ka ce za ka yi rilaye ga baki ɗaya a kan jami'an tsaro ɗin, to ban na tabbatar ma za ka kwanci ki. To yanzu ba ga shi ba a cikin da muke kwana. Amma idan once community ta yarda ta amincewa kanta cewar za ta yi protecting interest nata.
Kamar da sauran 'yan Najeriya, su ma ƙungiyoyin addini sun bi sahu na kira ga shugaba Buhari ne ya garan bawul ga hukumomi da mashi shugabannin tsaron ƙasar ko a samun kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Masara Brand Steven Dami Mamza, babban limamin cocin Katolika kuma shugaban ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan a jihar Adamawa, ya bayyana abubuwan ma da ke faruwa da abun takaici.
Abubuwan fasu yawa yanzu musamman a nan Arewa mafi gabas, magana garkuwa da mutane kam abu ne wanda yake faruwa kowane lokaci. Ya nuna kenan cewa fa gaskiya kamar gwamnati kamar abun da yake faruwa ya fi karfi gwamnati. Ba mu san kowane mataki ne ya kamata a yi a yanzu din nan ba. Muna addu'a kowane lokaci, muna fata cewa za a yi nasara kan waɗannan matsaloli, amma duk da haka fa babu. To shi ya sa zo da yawa ana kira shugaban ƙasa da babban murya cewa ya yi kokari mana ya ci canza wa shugabanni na jami'an tsaro na ƙasar nan, watakila za a iya samun sauki fiye da abubuwan da muna fuskanta a yanzu.
Sheikh Shek Abdullahi Balalau, shugaban ƙungiyar Izala a Najeriya, ya ce fa akwai buƙatar katun tanazu domin magance matsalar tsaron.
Wajibi ne in kana shugaba ka kare al'ummarka da waɗanda yake wanda suke karkashin ka baka kulawa da kowa irin addini suke kai dai a matsayin ka na shugaba ko dai shugaban nan ya zama musulmi ko ba musulmi ba kasan ne ta hada musulmai da wanda ba musulmi ba to hakkin kare su kuma yana wuyarka wajibi ne ka ji tsoron Allah a matsayin ka na shugaba ka bada abin da ya kamata sannan harkan tsaro ba harka bace da ake siyasantar da shi galibi zaka samu ire-iren wayannan abubuwa musamman kasa ce da ake harkar siyasa wasu suna Allah Allah abin ya tabarbare ya lalace saboda su yi amfani da shi don siyasantar da shi a ce wani ya kasa ko jam'iyya kaza ta kasa da take jagoranci mu kawo canji ai ga tsaro wasu ma za su hada baki a je ayi barna ayi duk abin da ake yi saboda siyasa masu irin wannan fa su ji tsoron Allah harkar tsaro da jagoranci babu siyasa a ciki kowa na da haƙƙi kowa dan wannan ƙasa ne don haka idan aka hada kai da kai kawai don a ce wani ya kasa to kai din ran da aka ce ya kasa Allah ya baka kai ma sai Allah ya jarabe ka
Sheikh Abdullahi Balalau kenan da ke ma zama shugaban kungiyar Izala a Najeriya kuma koma da menene fatan talaka shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke hana jama'a bacci Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Madalla gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoton. Har yanzu dai muna a Najeriya inda a cikin makon da ke karewa wata dambarwa ta barke a cikin jami'ar APC mai mulkin kasar wanda wasu suka shigar da kara suna kalubalantar shugabancin Adams Oshumale yayin da wata kotu a Abuja ta dakatar da shi har sai an gama shari'a kafin wata babbar kotu a jihar Kano ta jingina hukuncin. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana.
Zuwa ƙarshen makon nan helkwatar APC mai mulki a Najeriya da ke Abuja na ci gaba da kasancewa a rufe ƙarƙashin gagarumin tsaro daga jami'an 'yan sanda. Wannan na faruwa ne bayan hukuncin kotun birnin Abuja da ya umarci shugaban jam'iyyar Adams Oshumale ya koma gefe har sai an kama da sauraron ƙarar neman kwaɓe shi daga mulki. Ba mamaki hukuncin kotun tarayya a Kano da ya mara wa barin Oshumale baya ya zauna a gado bai yi tasiri ba. Lawyer mai zaman kansa barista Ibrahim Bello ya ce ƙarar ta biyu tamkar keta haddin kotu ne.
Kuma an akwai abin da abuse of process. An hana irin wannan al'amari yanda ainihin wani zai tashi ya je shiga da ƙara wannan kotu ta shiga da ƙarar an san cewa bai kamata a shiga da wannan ƙarar ba saboda zaba yana kawo barbatunci akan yanayin shiga da duk abubuwan namu na wato ƙara wanda ke ma'aikatan shari'a suna kallon da irin abin da ake yi irin wannan abubuwan ke kawo zargi yake kawo a dangi kalubalantar da ainihin tuhuman wato ma shari'a saboda mene an san ga abin da ya kamata sai a je a yi san rai don a bata wani hakan namu na shari'a.
A bangaren masu kara a Abuja mukaddashin sakataren jam'iyyar Victor Giadum ne ya cancanci zama mai rikon kwaryar jam'iyyar har sai an kammala shari'a inda Oshumale da aka dakatar ta hannun sakataren labaru Lanre Isa Onilu ya sanar da naɗa waziri Bulama daga Borno a matsayin sakatare. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso gabas Mustapha Salihu da ke kan gaba shari'ar ya ce Oshumale ya ɗau matakin cike gurabe ta fargar jaji ne bayan an dakatar da shi daga mulki.
Babu wani wanda malukin da zai zo ya ce zai mana wani kawo wani bita da kulli wanda za mu ma mu bi shi mu yi ta fada kamar ma'aikata mu bata jami'an mu ba za mu yarda ba. Don haka abin da suka yi nan bai baya kan doka kuma ina gaya wa jama'a kar ma wasu ne saurare su akan magana cewa an yi replacement. Me yasa in an yi replacement yasa tun tuni babban announcement na wajen kwamitin sai da an ce an kore ka yau. Don haka wannan babu ne wanda hankali zai kama ba to irin abubuwan nan ne yasa kaga cewa baya iya biyar da mulki yanda zai sa jam'iyya ta ci gaba kullum ana ta ci baya ana samun matsaloli.
Sakataren walwalar jam'iyyar Ibrahim Masari da ke mara wa Oshumale baya ya ce da hannunsu aka rufe helikwatar jam'iyyar don hana tarzoma.
Ba amfani idan aka ce shugaban jam'iyya na ƙasa ba zai je ofis ɗin shi ba. To mu in mun je da za mu yi aiki ba shi ne shugaban mu shi ne abokin aikin mu sai muka ce ma inspector general of police mafi a'ala shi ne ya rufe ofishin jam'iyya har sai an warware wannan takaddama da ke tsakani wadda insha Allah ba dadewa ba za a warware ta in Allah ya yarda.
Abin da ke nuna ta'azzarar lamarin shi ne kiran da su Ibrahim Masari suka yi wa shugaba Buhari ya sa baki.
Kira ga mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da ya shiga ya sa baki ga wannan barura kada wannan 'yan tsararrun mutane su zo su rufe jam'iyyar APC.
Shin Oshumale zai kai labari ko kuwa a yanayi mai sarƙaƙiya ne tsohon shugaban jam'iyyar John Odigi Oyegun ya da ƙwallon mangoro. Nasiru Adamu El-Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba irin matakai da hukumomin kiyaye hatsarin ababen hawa za su iya dauka domin dakile mummunan cutar coronavirus da ta addabi duniya. A wasu kasashe da cutar ta yi tsamari, hukumomin sun hana tarukan jama'a a wani mataki na kariya. Haka zalika kasashe irin namu suna daukan matakan gwajin lafiya akan iyakoki musamman tashoshin jiragen sama. Kamar yadda ake maka mutane da yawa a cikin motoci a kasashenmu. Dalili kenan da yasa na tuntubi Alhaji Bello Babura, tsohon shugaban hukumar VIO a jihar Kano. Ko shin akwai wata rawa da hukumomin kiyaye hatsarin ababen hawa za su iya takawa a wannan yunkuri na dakile yaduwan wannan annoba? Sai ya ce,
shiga da gaggawa ta hanyar shakar iska da juna kamar a fahimci mutane dai. To idan za a sake kokarin rage cunkoson mutane a motoci musamman na fasinja, ina ganin za a taimaka kwarai da gaske. Kuma har ila yau gwamnati za ta dan kara gusawa gaba a ce akwai wata dama ta yin bincike na takaitaccen bincike mai sauki. Ina ganin a sa jami'ai na lafiya a tashoshi na mota kafin mutum shiga mota inda za a duba shi in akwai bincike mai sauki. Ina ganin za a iya haka.
Na ce ina ganin an fi mai da hankali ta wurin wato a misali tashoshin jirgin sama, saboda ana ganin kamar matafiya da suke zuwa da jirgi daga kasashen ƙetare su ne aka fi mai da hankali. Amma kuma talakawa su kuma suna bi kan iyakoki da sauransu. Ba ka ganin akwai buƙatar a duba ta ɓangarori duka?
Za a yi ɓangarori ko ta abinan boda masu shigowa masu tsaya da kuma masu tafiya ma daga gari zuwa gari. Duk hanya ce ta yadda za a samu damar da za a iya yin wani abu don kare bazuwar cutar. Don saboda wanda duk kowa da ya sauka a jirgi ai mota zai nema ya shiga watakila. Kuma kamar yadda kake faɗa, baki masu shigowa daga waje ba san da me za su shigo ba. Idan da damar za a samu kawo bincike mai sauki a kan bodojin mu zai taimaka matuƙa da gaske. Kamar yadda ya ce kuma ni a fahimta ta ce sace take shiga da gaggawa idan akwai shasha. Idan na ga yawancin wanda ake nuna a cikin talabijin suna yawo suna sa wani abu a hancinsu suna kariya, to wani ke tsammanin wannan yana nuna cewa cuta ce mai shiga jiki da gaggawa ta hanyar shakar numfashin juna. Don ku haka ne ya kamata ya ce an ƙoƙarin rage cunkoso a ababen hawa da kuma ƙoƙarin tabbatar da cewa akwai wata dama ta ɗan bincike mai sauƙi a duk lokacin da aka zo za a shiga mota ya tafiya ta fasinja.
To kamar yadda muka sani, galibin motocinmu da suke ɗaukan mutane fiye da adadin da ya kamata a ce sun ɗauka, fasinja idan zai yi magana bai cika samun masu goyon bayansa ba. Haka zalika shi direban ma yana iya ce ma ma za ka hau motar baka sauka. To a wannan yanayin kana ganin za a iya samun sauyin al'amura su fasinjoji su nemi haƙƙinsu sosai?
Matuƙar gaske tana magana ce ta abin nan ta faɗakarwa. Idan gwamnati za ta dukuma kan faɗakar da mutane da abubuwan da ke kawo cutar nan, to mutane za su kiyaye su kansu direbobin ai suna son lafiyarsu. In sun san haka an ce musu kada su yi cusa mutane cunkoso, su cusa mutane a motar fiye da kima, za ba su yi ba, za su saurara. Kuma ga majami'ai na abin nan na kan hanya dogaran hanya daga VIO suna nan, Aero Safety suna nan da sauransu, duk wannan mutane ne wanda za su iya cikin tabbatar da cewa ba dauki mutane an cuta su a mota kamar yadda abin da ke faruwa yanzu ba. Sun kusan mutane fiye da kima da yadda aka tsara mota ta dauka. In aka zai taimaka wajen rage yaduwar wannan cuta.
To a matakin gaggawa kana ganin akwai buƙatar irin waɗannan ma'aikata a ba su wani horo wanda za su iya binciken kamar yadda waɗanda suke a airport suke iya gwaji, su kuma waɗanda suke ayyuka suna kula da fasinjoji na mota ko kan iyaka ne ko ma cikin gari ne za su iya yin wannan abu? Kana ganin akwai buƙatar a ba su wani horo irin haka?
Matuƙa akwai abin nan. Akwai muhimmanci idan za a samu wannan horon. a ba su horo yadda za su tabbatar da mutane da suke ɗauke da wani cuta ba su cakuɗe da mutane ba. Sai ba su wannan horo matuƙar gaske. Kuma kamar yadda nake ganin yake faruwa a cikin airport ɗin an zo binciken ba wani bincike mai wahala ba, su ma in an koya musu zo su da kansu. Wadanta ma irin su majami'an dogarayen hanya irin su road safety suna da likitoci a cikin da nasu ne suna ɗaukan dai ma'aikata wanda suke da ƙwararru ne wajen harkar aikin lafiya. Saboda haka ai haka ina ganin zai zo wata mutane.
A nan ne kuma za mu datsa haya a wannan shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, inda bakon namu zai tabo abubuwa da dama akan batun kare hatsira a Najeriya. Yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Bello Babura da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili wanda ya hada mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla gaida Baba Yakubu, yanzu sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Fuel Baban Yusra Maradin Niger, inda ya ce wannan hukunci da shugaban ƙasar Niger ya yi bai daidai ba. Ya kamata a ce koda sun dawo da kuɗin kuma a hukunta su a kwace duk abin da suka mallaka. Kana a yanke musu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 20. Sai sakonmu na gaba ya fito daga Muhammad Mikaset Cross Kawa a Maiduguri jihar Borno, inda ya ce gaskiya matakin da shugaban Cote d'Ivoire ya ɗauka na janyuwa daga neman yin tazarci, hakan abin a yaba ne matuƙa, da fatan Alpha Conde na Guinea zai yi koyi da shi. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Alhaji Umar Foreba da Adam A. Adam suka ce salam biyoye Hausa. Ci gaba da yaduwar da cutar coronavirus ke yi a ƙasashen duniya, abin yana neman ya gagaru kwandila. Addu'a kurum ita ce mafita, Allah ya kawo mana sauki. Sai sakon Usman Shitu Mahuta, inda ya ce assalamu alaikum biyoye Hausa, muna goyon bayan matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na hana bara ta yara ƙanana almajirai a faɗin jihar. Babu shakka wannan mataki ya yi daidai, domin kuwa bara ba addini ba ce, kuma babu abin da take jawo mana sai wulaƙanci da ƙasƙanci daga 'yan kudu. Da fatan sauran gwamnonin arewa za su bi sahun gwamnan Kano wajen hana bara baki ɗaya a faɗin arewacin Najeriya. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Gwani Mai Bulo da Masak da Kaka Alhaji Bukar da Masak, inda suka ce don Allah ku ba mu dama mu jinjina wa ɗaukacin ma'aikatan BOA Hausa bisa rawar da suke takawa wajen ba wa matasa damar tofa albarkacin bakunansu kan abin da yake ci musu tuwa ƙwarya. Sai sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce hakika yau saura sati ɗaya cif a gudanar da zaben cike gurbi na ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin Rijau da magama da ke a nan jihar mu ta Neja. Fatanmu shi ne a yi zaɓe lafiya, da fatan kuma jama'a mu yi amfani da ƙuri'unmu yadda ya dace wajen yi wa kanmu alƙalanci da kanmu. To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Kungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiya ta da Amurka ba ta taɓa batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban da doka ta amince da shi a Afghanistan ba. Tana mai cewar shugaban ya himmantu wurin kafa gwamnatin musulunci yana wato bayan rundunar ƙasashen waje sun gaba ayyukansu kuma sun fice a ƙasar. Sanarwar Taliban ta baya-bayan nan ya ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiya da suka kula da Amurka a ƙasar Qatar a makon da ya gabata. Mutane biyu sun mutu a jihar Florida sakamakon coronavirus a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar jihar da yammacin jiya Juma'a. Ma'aikatar ta ce mutane biyu sun yi balaguro zuwa kasashen waje a wannan lokaci.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, sai Hailu Hail da ya bada umarni, da injiniyan mu na yau Nick Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
un faux pourchet.